na daya mun tabbatar cewa mu ba za mu yi mu kadai ba tare da Allah ba kuma Allah na tare da mu na biyu kuma muna bukatan hada hannu hada kai da jama'a da muna san jama'a su san cewa wannan abin da muke yi ba mu kadai bane kowa na da abin da ya kamata shi ma ya sa a gaba inda mun sa tare muka zauna muka aiki za mu samu nasara na uku kuma muna roƙon mutane su san cewa akwai cikin akwai miyagun mutane cikin mu da kuma suna hulɗa da waɗannan mutane shi yasa abubuwan nan ke karuwa suna ganin kamar suna samun kuɗi suna samun menene ba san kuma kuɗin jini ake samu tu abubuwan da suke so shi yasa muke kullum loke muna roƙon mutane kada a taimake waɗannan miyagun mutane babu yanda ya kamata a taimake su suna kashe mutane a banza suna kashe mutane ba imani mutane kada su haɗa kai tare da su a cikin aikin da muke yi don muna son ƙasarmu ta ci gaba musamman nan arewa duk mun girma yanda kai magana mun girma a Sokoto ba musamman waɗannan matsalolin daban da su abin mamaki ne mu ga cewa kuma abin bakin ciki ne mu ga cewa mu ƴan arewa muna ma wannan akan kanmu muna kashe kanmu da abubuwan da ake a ciki a ƙasa gaba ɗaya kowa kuma ya kamata ya haɗa hannu mu tabbatar cewa mun tsayar da wannan abu kuma za mu iya yi don Allah ya ba mu ikon da za mu iya yi shi
to ka shigo da wannan tunani dabarun yakar ta'addanci da harkokin tsaro da kuka amfani da su a arewa maso gabacin Najeriya su ne ka shigo da su kuma ka zo ka tarar da matsalolin arewa maso yammacin Najeriya yanzu ya fi na gabas na inda ka fito can alhamdulillah abubuwa sun lallaba bari mu koma daga ƙasa shekara ɗayan da ka yi zuwa yanzu nan ga mun wasu daga cikin nasarorin da kake jin an samu da kuma ƙalubalen da aka fuskanta
to na farko dai za mu ce mun gode Allah da muka ga abubuwa bayan da suke da ba da muka shigo muna samun zaman lafiya wuraren da da ake da matsala yanzu duk wurare na kwanciya ba dai mun samu yanda muke so ba amma dai muna cigabawa wannan irin wannan abun in ya fara kyawun shi kada a bari ya fara a cikin kuskuren da aka yi kenan da aka bari ya zama
mutum farko ma
tun farko da an rigakafin an hanna shi daga faruwa to kaga da ya taimake mu amma ya riga ya faru kuma muna cikin ta yanzu so abinda shi yasa muke so yanzu kowa ya hada kai da gwamnati da ƴan tsaro duka mu yi aiki mu tabbatar cewa wannan abun ya tsaya an kaga da yanda suke tafiya suna fitowa yanda suka ga dama suna abubuwan da yanzu duk ya rubu za mu ci gaba da kuma duk yaran da aka kama a makarantu an always to kuma mun fitar da su kuma mun dawo da su to abinda muke ciki muna son abin nan ya tsaya yanda manoma za su koma wanda aka kore su daga gidajensu su koma kowa ya koma kowa zaman lafiya ko ina abinda muke
roƙe idan ka dubi yawan aikin da ke gabanka da wanda aka yi a baya ka dubi gaba zaka ce daga cikin kashi 10 na matsalolin tsaro da ake fuskanta kashi nawa ya rage a magance zuwa yanzu
to ka san abin ne wannan matsalan da muke da shi ba kamar yanda ake yaki na da bane na da ka san ƙasa da ƙasa ne to yanzu wannan kana yaki da mutanen da ke cikin gida ba wai an san su bane yawancin su suna san farin kaya ne kuma suna ciki waɗansu kuna hulɗa da su ma baka san cewa don ra'ayin mutane ne to amma yanda muke yi yanzu mun ga cewa especially waɗannan masu daukan mutane abin ya zama musu kasuwanci kuɗi kawai suke nema ba kuma an kuma basu damu kowa suka kashe ba to a cikin mu muna ganin cewa yanzu mun nisa yanzu zamu kai wajen 60 amma muna son mu daga abin mu samu success mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yanda ya kamata kowa zai iya zuwa yara za su je makarantun su ba tare da an dame su ba matan mu za su iya zuwa asibiti ko kasuwanci ba tare da an damu abinda muke yi kenan